da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hassanan Murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin a zangon FM a Niger inda suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Gano kuwa za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Yau 29 ga watan Yuli shekarar 2024 shirin zai yi magana ne akan matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata, inda bakin da aka gayyato a cikin shirin za su bayar da shawarwari kan yadda suke ganin za a magance irin waɗannan matsaloli domin samun kwanciyar hankali da natsuwa a tsakanin iyalai. Akwai hira da wani mawaki da zai nishadantar da ku a cikin shirin. Muna kuma tafa da wata dabara irin tamu ta mata mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Dan haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe.
Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da Niyar Ƙayya Basha.
Rike gwadanka ka sashi a ranka, kada ka bar shi a baya. Zuciya ta sa masa koyi din da na ya bahari. Sallake kika na buri na
riga wannan daga sashi a ranka kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni din da kaya bahayo kaje da kai nake kada ka sallake kika na buri na
to madalla. A yau dai bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Suraya Usman Shinkafi, sai kuma Hajiya Amina Jibril. To Hajiya Amina, muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren, zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya, amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan da sun canja. To a matsayin ki na uwa, to me zaki ƙara kan wannan batu da ake ta tattaunawa?
So gaskiya ni abin da na dauka tun farko, abin da yake kawo wannan zama a dade ma ana soyayya a shekara 2-3 har 5 ana soyayya, ni ban dauke shi komai ba, na dauke shi ƙarya ne gaskiya. To din har so da kauna aiki ta tsakani da Allah, babu ƙarya a ciki. Bayan da za a yi da a matsayin ki na uwa ta gari, kiga wani yana neman yarki babu wani dalili, ba wai tana makaranta bane, ba ta yana jiranta ta gama wani aiki, wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure, har a shi dauki wannan shekaran ana soyayya, to kin san akwai ƙarya a cikin lamarin. So duka al'amarin yana ne kan shafe mu da iyaye da ƴaƴan duka. So iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar ƴaƴayensu, sai da abin da yake so kunce yaro abin da yake so shi ne zai yi. In yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare, suna ta ma juna ƙarya, ba za ku iya nusar da shi ba, ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. So bar an zo an yi wannan shekaru, an yi aure, an zo an tafi gidan aure, an shiga ba a je ko ina ba, aure shekara ɗaya, shekara biyu, wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba, sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu. To ni dai anawa to me abin da yake kawo wannan abin, rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci. Kazo da yarinya da ƙarya, ita ma ta zo maka da ƙarya, ba ku fadawa junan ku gaskiya ba, kuma an shiga gidan aure, in aka shiga gidan aure ba wani abin da zai fito, kuma halinka ne life zai fito, ita ma halinta ne, sunanta da take ansawa, to in Aisha ce to Aishan ba za ta fito ƙarara, in kai Muhammad ne to Muhammad din ne ba sak za ta gani, ba wani ƙarya kuma ba wani boye-boye. To daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya, duk ƙarya aka yi tawa juna, to sai a fara samun matsala fa. So daga nan ba a kai zuciya nesa ba, sai kiga aure bai je ko ina ba, ya zo ya mutu.
Aji Yusuf, ka dai ji bayanin da ƴan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin rayuwar aure. To menene mafita?
To mafita guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure, mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure, wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka za ka kubuta anan duniya da lahira, haka kema sai kin sauke naki wanda Allah ya dora miki, za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shine kai namiji tsakaninka da ita dinnan haƙoƙinta dinnan ka kula da su, ka gane cewa matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba ce, ba abokiyar zama ce, tana da ƴanci, akwai inda Allah ya akwai inda take da ƴanci, akwai inda ƴancin ta yake, akwai kuma inda ya tsaya, akwai nauyinta da ya rata a kanka, akwai dawainiyarta, akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai kai mata za ka samu mafita. Haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki, ga sunan 1, 2, 3, 4 ga sunan duka a tattare. To a lokacin da ake wannan rayuwa ka dauke ta tamkar abokiyarka, abokiyar zama, haka ke ma ki dauke shi tamkar abokin zama, wato kai ka dauke ta daidai kuke, amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake daukar ku ke daidai, ke kuma ki rinka sunkuyar da kanki, kina nuna cewa fa to fa shi din shine mai gidan a sama da keke. To wannan ne zai taimaka, da ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya. Na biyu, iyaye sune ummul aba'isin, na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gaba ɗaya mun san cewa ana kokarin, akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiya, amma mafi yawa daga cikin su kansu ba su da tarbiyar, kuma in kai baka samu tarbiya ba babu yanda za ka bada tarbiya. So da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen bada tarbiya, burin su kawai ƴaƴansu su je su auri wane ko dan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza, ba burin su ƴar su ta je ta yi zama na ibada aure kenan, ta zauna lafiya ta raye sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba. Babu wata iyaye, babu wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ƴar shi ta je tana shan wahala. To amma shi kuma abin lura anan shine arzikin fa Allah ne mai yi, kuma abu ne na lokaci, kowa da haka ya fara, da rarrafe yaro kan tashi. To abin da ake bukata shine iyaye su matsalamba wajen bayar da koyar da ƴaƴansu da tarbiya, su yi biyayya a gidajen su na aure. A lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullun na zamantakewa na aure, ka kula da su, ka rike su, to ke kuma ku kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi, yadda za su yi biyayya, yadda za su yi aiki da umarni, yadda za su iya magana, yadda za su karɓi miji a tarare shi, a yi masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan alkhairi, addu'a, a jajirce, a tsare sirri, a tsare mutunci, a taya shi wannan fafutukar. Da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne, saboda mata ne. To saboda haka akwai buƙatar iyaye su nusantar da wannan ƴaƴansu mata, su koya musu tarbiya, sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure. Mun ga yanda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure, amma a yau haka abin yake ya sha bamba. Sannan ɗaya daga cikin su nan maganar nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure. Yaranmu ne da yawa ba su iya magana ba, kowace magana ta fito a yabawa miji, a yanko magana, a lafta magana. Sannan yaranmu ne za ki ga cewa akwai ƙarancin haƙuri, suna leƙe-leƙe, kullum suna da dogon buri, suna duba makwabta, suna duba mutanen unguwa, suna duba ƙawayensu da kuma waɗanda suka taso tare, wayil kuma abun ba haka yake ba. Kowa da lokacinsa, kowa da ƙaddararsa, kowa da hanyar samunsa, haka abin yake. To amma a yau yadda muka samu kanmu, abin ya sha bamban da wannan. Sannan kuma wani abu guda ɗaya wanda yake da bani takaici a lamarin zamantakewa da aure shine yanda iyaye suke ɗaurewa ƴaƴansu gindi. Duk abin da ta yi ba za ta yi laifi ba. Abu kaɗan wani labari na samu wani kwanakin baya, ba sai na kira gari ba, ta kira mai babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida. Baban kawai ba tare da bincike ba kawai sai ya aiko da mota ya ce ta tafi.
Menene wannan?
Wannan wani irin uba ne wannan? Yanzu akwai dattaku a wannan? Ka kinka cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan. To iyaye sai sun zama dattijai. Sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata haƙinta komai in tazo gida ku yi mata fada. Bincike aka ce ai. A bincika menene damuwar mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu. Sannan ita a jakunnanta ai mata fada. Shi ma a bincika menene yake? Menene gaskiyar lamarin?
Sannan shi ma ai masa fada. To idan ana haka wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da a yau din nan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye. In ba haka ba gaskiya bismillah za mu ta komawa gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure. Allah ya kiyaye wanda ba haka muke fata ba. To amma aiki ne babba.
To Hajiya Amina, in na dawo kanki, wani shawara zaki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa ƴaƴa tarbiyyar da ya dace, sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure?
To alhamdulillah ni dai shawara da yace zan ba mu a matsayin mu na iyaye, duk abin da zamu yi mu hori ƴaƴanmu da fadar gaskiya. Mu faɗa wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo, in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya, babu nadama, babu nadana, ba mu da dana sani a ƙarshen magana. So gaskiya ita ce daga kinta sai bata ai faɗa gaskiya da gaskiya shine kawai magana. Kamar yadda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye, su ma iyaye irin shawarar da zan ba su dai kenan. Gaskiyar nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka fadawa wanda zaka aura ku yi rayuwa tare da ita. Rayuwa ce ta ba a san wani rana za a rabu ba sai Allah subhanahu wataala. Uwar ƴaƴanka wanda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba. Ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito, me sana'anka, me aikinka, in ta ga za ta iya auren ka fadillahi alhamdu. Ke ma ki fadawa wanda za ki aura ku yi zaman rayuwa duniya da shi, ki faɗa mishi gaskiya babu ƙarya tsakaninku. To wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo ya yi lasting, ba za a samu matsala ba. A haifi ƴaƴaye nagari nagartattu. To yanzu bayan an zo an gama ƙarya a neman aure, tun a neman aure an gama ƙarya, an gama soyayya, an gama nuna duniya fuskokin juna, kuna nan kuna haska kawunanku a social media, kuna runguma-runguma tun ba ku yi aure ba. An zo gurin aure an ɓarar da albarkan aure, an yi raye-raye, an yi abubuwa dai ga sunan ba daɗin ji, ba daɗin gani, ba daɗin faɗa. So ba yanda za a yi, tun a nan muke zubar da mutuncin aurenmu da darajar shi. Shaitanci ya shigo cikin al'amarin, babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallahi. Allah dai ya kawo mana sauki.
To madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu koma ga Rukaiya da Bakinta, inda suke tattauna batun irin matsaloli da kan taso a tsakanin ma'aurata, musamman irin rayuwa ta yau, inda malamai ke bayar da shawarwari kan hanyoyi da za a bi, wanda ake ganin idan aka bi to lalle waɗannan hanyoyi masu bullewa ne, da ma sauran abin da shirin ya kunsa.
To Hajiya Surayya, me zaki kara kan abin da Hajiya Amina ta faɗa kan batun shawaran da ya kamata a bada?
Mu iyaye da Allah su yi kokari iya wasu su ba ƴaƴan mace tarbiyya. Dan tarbiyyar ƴa mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure. Idan ƴa mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har ƴaƴanta su yi alfahari da su. Saboda uwa ita ce take creating community. So ita ce take wannan din a samu al'umma, a samu waye tarbiyyar da ta ba su shine zai zamana al'umma har gaba daya mutanen gari su ma su amfana, al'umma ta gyaru. So tarbiyya gaba daya na ga ƴa mace, iyaye su yi kokari a kanta su ba ta wannan tarbiyya.
To Aji Yusuf, idan na dawo kanka ka ji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya, me zaka kara kan abin da suka faɗi?
Idan kika duba Hajiya Rukaiya, malamanmu suna kokari, ana ta wa'azi, ana ta jin hankali, ana ta faɗakarwa. Sannan babbar inda ake samun matsalar nan ma da wani daga iyaye ne suke bata, sai ƙawaye, sai kuma yanayin abin duniya. idan ba ka da shi a yau zaka ga cin mutunci ba irin wanda ba zaka gani ba daga wajen matan zamani, daga ƴan uwansu, danginsu, daga iyayensu. Haka kuma a ɗaya bangaren ma zaka ga cewa din su ma mazan ba kan wallasa bane ba, da yawa waɗanda a wanda ba su san haƙin aure wanda ba sa sauki. Akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan bukatu akan matansu na cikin gida, wanda Allah ya dora musu nauyi a wuyansu. Sun yi musu rukon sakana kashi, ba sa kula da haƙƙinsu, ba sa kula da bukatunsu, ba sa biya musu bukata, ba wai dan ba su da shi ba, suna da shi din, amma wani irin laifi suke musu. In tai maka laifi ka jawo ta jiki, ka nusantar da ita ga matsalolinta, ga abin da take so ta gyara. In ba ta gyara ba, kana da hujjoji da zaka dauki mataki, amma ba wai ka zalunce ta ko ka shuce ta ba. To saboda haka dai a takaice aikin na bangarori guda biyu ne, aikin namu ne gaba daya, amma dai babbar bukata kuma babban abin da yafi muhimmanci shine a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada. Kuma ibadan nan ita mace dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama. Kai kuma ba a ce zaka danne haƙinta ko zaka cuce ta kai ma ka samu rahama ba. To wannan ya zama dole akwai buƙatar balance, amma a gane cewa ibada ce, ba wai zama ne na shantakewa, na jin daɗi, ko kuma na saduwa, ko kuma na jin, ko kuma na gasa da wasu sun yi ba. A duk abin ba haka ne ba. A rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada, wanda daga ƙarshe kowa zai ɗauki sakamakon wannan rayuwa. Idan aka yi rayuwa mai kyau, aka samu zaman lafiya, aka samu kwanciyar hankali, aka yi ibada, zaman aure irin na ibada ɗin, wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakanninmu suka yi, suka koma ga Allah, to ina mai kyautata zaton cewa za ku haɗa aljanna tare. Amma aka samu akasin haka, to akwai damuwa. Allah ya kiyaye.
To haka yake masu sauraro, da fatan dai kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da bakinmu a zaurinmu na yau, inda muka tattauna kan shin menene matsalan da yasa ma'aurata sai a daɗe ana soyewa a waje, ma'ana ana soyayya kenan, amma daga zaran da kuma an shiga gidan aure sai ai ta samun matsala, ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu. Inda bakinmu dai suka yi mana bayani daga ƙarshe, suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki rika ba wa ƴaƴanki tarbiya, ki koya wa ƴaƴanki abinci, ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba, ki nuna mata cewa fa mijinta tana ƙarƙashin shi ne, ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta, sai ta iya tsafta, ta iya kwalliya, ta iya girki, ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ƴa mace ta iya a rayuwarta. A gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa haƙƙinta komai nata ya dawo gare ka. An san cewa fa mata sai an rika haƙuri da su, duk abin da ya faru dole sai kai haƙuri da matanka. Kasancewa kai uba ne a wajenta, kai yaya ne a wajenta, kai miji ne a wajenta, kai ne ka zama komai nata. To da hakan ya kamata a ce kai haƙuri da ita. To in haka samu haƙuri tsakanin mata da miji, fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren, to za a samu zaman lafiya a cikin auren. Yanzu kuma za mu gaisa fagen wake-wake, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora. Sauraro a yau dai za mu canja salo, inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki, amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan baƙo namu zai dora maka kiɗa, inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren Aliji Tani, Ado Gwanja, Auta Waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar waƙe-waƙe. To amma kuma aka ce waƙa a bakin mu ita ya fi daɗi, inda zan haɗa ku da baƙonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne. To ya sunan baƙon namu?
Sunana Sultan Babandala.
Wane ne Sultan Babandala?
Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Kanute, kuma mawaƙi ne, kuma sound engineer.
To in ka ce makaɗi, me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kidan duba ta waka da zaka ji da kida akan ta sufi ne wanda yake kidan akwai shi ai sai an yi kidan sai mawaki ya waka
to yawanci an fi samun mawaka kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kida
eh ni ma wakan ne ma asali ma kawai industry so kawai saboda in samu wa kaina so in producing na ayyuka na kaina sai na koyi kida nake to kuma sai zaman ma mutane ina mutane da yawa busy ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina
yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kida ya kake gane kidan da zai duhuru akan waka
eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani key ne ko wani tunda normally ina da theoretical abun na experience na keys na na key kidan yau kuma ina da shi practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani waƙan ka zan san yanayin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da kawai na san ya zan seta maka shi in ma kida azifi
to amma wannan kida din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa yasa har ka iya
eh akwai koya akwai karambani dan farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Karmatoko studio daga nan na koma gurin DJ Miku anan na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana update ana duk bincike ana waye to dai yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai nayi da kaina kawai
to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku
ai kisan komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba a dai ne rayuwar cikin industry ne anan na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yanda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na
to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen
to hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana so ka cimma nasara ka sa naci dole sai ka attachin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubuwa sa ranka to in kai free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta bude ka da ci gaba da abubuwan da kake lafiya da
to ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne
ina yi sosai ina waka amma da gaya miki da ke ba a sabari na ne ina samun lokaci amma ina yi don kwanaki ma na saki EP na na dora su YouTube channel na da su
to wani irin waka kake
yi mista na da nake yi ma ban ma gama introduction na shi ba saboda ni in ke je waƙoƙi na ake ji eh nana eh ne ba nana eh ba gasarin dai kawai
to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake
to bari in ta Hausa ta mu nana eh ko
kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai sada kikyawa ce ke karshen zabina ke ce mai kare ni rigar karfe na kikyawa dola ba ta guri mai kyau zo zauna kenan ke ce ending karshen zabina kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai sada kauna ta kai kauna ke masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jihar Lagos amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko baki ko yaya ma a gida da fatan za ku ji dadin kasancewa da bakuwar mu a yau inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau
kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba a yau dai ba wani bata lokaci zamu yi ba wannan nau'in abincin da nan kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu dumaman taliya farar taliya to uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta yi dafa a lokacin. Amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai na yi wannan wato
kalan nau'in abincin da shi farin taliya kenan.
Farin taliya. To daman ba wani abin da kake bukata sai da jajjagen tattasai sai kwanka dan guda 6-7 bazan ce 4 ba gaskiya kin san dadi yana da dadi.
Gaskiya kam.
To idan kika tanadi kwanki da sinadarin dandano da kayan kanshinki da dan jajjagen tattasai ko kunci ataru da albasa ya isa. Sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada. Idan ka sa man gyada sai ka dauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada. Sai ka zuba wannan markadaddan atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zafi. To in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe. In ka ga alamun ya dauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown.
Shi kwan kenan.
Shi kwan kenan. Sai ki dauko taliyan ki da man taliyan ki yana nan kin tanadi ta. Taliyan idan kwananni ya ce zaki zuba mata ruwa ki dada seven ɗinta saboda ta zama warawara. Ki san idan kin aje taliya tana dan makalewa a jiki koda ka zuba mai zai dan makale. To sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warawara. Sai ki seven ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa. To bayan wani ya naga kina hadiyan yawo.
Ai naga abin ne dai zai bada kala.
To sai ki zo ki dauko wannan taliyan da kai seven kwanki daman ya dauko suya ya ma soyi saura kadan saboda in ba haka ba idan bai soyi ba sosai zai miki karni koda kin sa kayan kanshi. To ya fara soyuwa kin dagargaza shi a wuta sai ki dauko taliyan nan sai ki zuba. Idan kika zuba sai ki sa sinadarin dandanon ki yanda kike so sai ki zo ki hade shi ki juya ki cakuda ki juya sai ki dauko dan marfi ki rufe minti 2 ya isa.
To shi wannan taliya ko in ce nau'in suya na taliya akan yi shi da sabon taliya kaman zaka iya tafasa taliya yanzu ko kuma da kwanannin taliya ake yi?
Ana yin shi da sabo. Kawai na yi miki misali ni da ni saboda ni ma na taso na ga a gida idan aka yi taliya da daddare haka da safe in dai taliyar ta saura babu miya to me ko a siyi biredi ko a siyi wani abu ko a ce za a ci wani abu to sai a yi wa baban mu irin wannan. Baban ma fa mu muke ci ba fa a lokacin muna tasowa abban mu ake wa irin wannan taliyan special ake ci mai.
To haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin kin dai ji abinda bakwar mu ta faɗa a yau a wato cikin zauren namu ina wanda in suka yi abinci ya rage suke dauka su zidda to matso dai ga wato wani kallan nau'in yadda zaki sarrafa taliyan ki ko da a ce yau ya kwana kuma shi wannan taliyan ai ma ba su yi lallai farar taliya ba ko
yi ana yi da ko da jollof in kina da shi ana yi ko farar shinkafa ana yi kawai dai kin san wani sa'in taliya ya dan fi saurin hadewan sanadarai idan kin sa a jiki zaki ga nan da nan shi bai da wahalan yayi zafi ko wani abu makamancin haka
kuma ba lallai sai da taliya kadai ba
eh ana yin shi da kushin kafa ana yi ko makaroni.
To kin ga uwar gida dai a yau in kika dafa taliya da daddare ko shinkafa ko makaroni kuka ci da yara a gida ya rage to ga wani kallan nau'i na dabara wanda zaki da safe ba tare da yara ma sun ci an maimaita musu abin da suka ci jiya ba za su ma ga abin da suka ci da safe yafi abin da suka baro jiya da daddare. Da fatan kun ji dadin wannan nau'in kalan wato girki da bakwar mu a yau ta wato sarrafa mana shi saboda ni kaina dai Allah Allah nake a gama wannan shiri ni ma dai na je na gwada wannan kalan nau'i na taliya taliya mai kwai amma fa yanda kwai ya tsada din nan aka ce kuma ba za a yi da kwai hudu ba sai guda 6.
To dazu dai na ce miki dadi yana da dadi.
Dadi kan dadi kenan. To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa cewa shirin nan na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu.
Ruwan dogon buri na ajiye ke ce nasara ta.
To
madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Rika ya basha da dukkan waɗanda aka ji murorinsu a cikin shirin. Sai biyo na nan duru da ta haɗa shirin. A washar da sallama da ku daga nan Washington. Huta lafiya.